Bunny in the middle of the season.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba, 7 ga watan Afrilu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa shugaban Niger Mohamed Bazoum ya naɗa mambobin majalisar ministocin gwamnatinsa 33 'yan sa'o'i kaɗan bayan rantsar da sabon firayim ministan ƙasar. Bayan haka, za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da Alhaji Ahmed Garba Gwanna a matsayin sabon sarkin masarautar Kagara a yau Laraba. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. An sauke shugaban 'yan sandan Najeriya kwanaki biyu bayan da fursunoni sama da 1,800 suka tsere daga wani gidan yari a yankin kudu maso gabashin kasar. An sauke Inspector General na 'yan sanda Muhammad Adamu daga aikinsa a jiya Talata, yayin da yake kan hanyar ziyara wurin da lamarin ya faru a garin Owerri, inda ya yi kira da a ruguza kungiyar 'yan aware ta Biafra saboda kai hari gidan yarin da kuma 'yan tafarsunoni. Shugaba Muhammadu Buhari ya amince da Usman Alkali Baba, wanda shine mataimakin shugaban rundunar a matsayin wanda zai maye gurbin Adamu. Matakin na Buhari ya zo ne yayin da ya rage kusan wata guda akan ƙarin wa'adin aiki na watanni 3 da shugaban ya yi wa Adamu. Ministan harkokin 'yan sanda Alhaji Maigari Dingyadi ya ce an cire Adamu ne bayan kammala aikin tantance sabon Inspector General. Babu tabbas ko fasa gidan yarin mai cike da tarihi ya taka rawa wajen sauke shi. Harin gidan yari na ranar Lahadi ya ƙara hura wutar rikici da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin 'yan ƙungiyar da ke nema a kafa ƙasar Biafra da gwamnatin Najeriya, bayan da 'yan sanda suka ɗaura alhakin kai harin a kan 'yan ƙabilar IPOP ta ƙungiyar. Ƙungiyar ta yi watsi da zargin da ake yi mata na hannu a fasa gidan yarin. Shugaba Buhari dai bai ayyana IPOP ɗin ba, amma ya bayyana maharan da suka fasa gidan yarin a matsayin 'yan ta'adda. Jami'an Amurka da na Iran sun bayyana cewar an samu fa'ida da ci gaba a tattaunawar da ake yi a Vienna, yayin da ɓangarorin biyu da sauran waɗanda suka sanya hannu a kan yarjejeniyar shirin nukiliyan Iran a shekara ta 2015 suke ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price, ba a tsammanin samun tattaunawar kai tsaye a wannan halin, amma ƙofofin Amurka a buɗe suke saboda mun buɗe ƙofar diplomasiya. Ya ƙara da cewar tarurruka na Vienna wani mataki ne mai matuƙar amfani a yayin da muke ƙoƙarin gano abinda Iraniyawa ke shirin yi don komawa mutunta yarjejeniyar wacce ta taƙaita shirin nukiliyar Iran domin ɗage mata takunkumi. Ƙasar Amurka ta janye a cikin shekarar 2018 ƙarƙashin mulkin tsohon shugaba Donald Trump matakin da ya haɗa da sanya takunkumin karya tattalin arziki kan Iran. A nata martanin kuwa, Iran ta fara janyewa daga alkawarinta yayin da take neman sassauci daga takunkumi, ganin ta tara ɗimbin ma'adanan uranium mataki daban-daban. Zanika na Jami'ar Oxford sun dakatar da gwaji da ake yi a kan ƙananan yara da matasa, yayin da hukumar kula da magunguna ta Burtaniya suke gudanar da bincike kan sahihancin ingancin allura biyu na rigakafin. Hukumar kula da ingancin magunguna da kayayyakin kiwon lafiya tana duba yiwuwar alaka tsakanin allurar rigakafin da daskarewar jini da ake samu a faɗin duniya, ciki har da ƙasashen Turai da dama. ya zuwa yanzu an sami mutane 30 ne kawai da suka samu matsalar daskarewar jini daga cikin allurar rigakafi miliyan 18 da aka bayar a fadin nahiyar Turai gami da mutum 7 da suka mutu. Yawancin daskarewar jinin da aka samu nau'i ne na daskarewar jini da ke kwararowa daga kwakwalwa wanda kuma kan iya haifar da mutuwar sassan jiki. Marco Cavallari, shugaban sashen rigakafi na hukumar kula da magunguna ta Turai, ya faɗa wa jaridar ƙasar Italiya a ranar Talata cewar hukumar ta shirya don tabbatar da alaka tsakanin maganin rigakafi da ke fuskantar cece-kuce da kuma daskarewar jini. Amma kuma hukumar ta bada sanarwa ga kamfanin dillancin labarai na Faransa inda take musanta wannan ikirarin. Tana mai cewar tana sa ran bayanan sakamakon binciken nata ko dai ranar Laraba ko kuma Alhamis. Kafafen yada labarai na Rasha sun ruwaito cewar an kai dan siyasa dan adawa da ke kurkuku Alexei Navalny asibiti a gidan yari inda aka yi masa gwajin annobar COVID-19. An kwantar da shi asibiti ne 'yan sa'o'i bayan ya saki wata sanarwa a kafofin sada zumunta inda ya bayyana zargin barkewar cutar tarin fuka a gidan kurkuku, kuma ya yi korafin yana fama da wani tari da zazzabi. Hankali ya karkata kan lafiyar Navalny bayan ya sanar a makon jiya cewar zai fara yajin cin abinci don samun abin da ya kira kulawar kiwon lafiya ta gaggawa. A yayin da yake zaman gidan kaso na shekaru 2.5 a gidan yari da ke da tazarar kimanin kilomita 100 daga birnin Moscow. Ina da 'yancin neman ganin likita da kuma samun magani, amma don sakarci ba a bani damar ko ɗaya ba. Navalny ya rubuta a cikin wani saƙo da ya wallafa a shafin sa na Instagram yana sanar da matakin daina cin abinci da zai fara. Navalny mai shekaru 44 da haihuwa a duniya ya kuma aika wasiƙar rubutu ta hannu zuwa ga shugabannin gidan yarin inda yake bayanin ciwo mai zafi a bayansa wanda ya bazu zuwa kafafunsa wanda hakan ke haifar da ɓacin rai.
Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Sa'o'i kaɗan bayan rantsar da sabon Prime Minister a Jamhuriyar Nijar, Shugaba Muhammad Bazoum ya naɗa mambobin sabuwar majalisar ministocinsa 33 a ƙarƙashin shugabancin Uhumudu Muhammadu, sabon Prime Ministan ƙasar. Tuni da 'yan ƙasar suka fara tofa albarkacin bakinsu a kan yadda suke kallon abin da suka kira sabuwar tafiyar al'amuran mulki. Ga ƙarin bayani daga Sulaiman Muna Barma.
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Monsieur Hassoumi Massoudou.
Sakataren gwamnatin Jamhuriyar Nijar Abdu Dangala Dima kenan a yayin da yake gabatar da wata sanarwa mai dauke da sunayen ministocin gwamnatin Prime Minister Uhumudu Muhammadu mai membobi 33 maza da mata, abinda ake ganin sa a matsayin wani matakin share fagen shimfiɗa sauyi a wannan ƙasa idan aka yi la'akari da gwamnatin da ta shuɗe mai ministoci sama da 40. A cewar wani mai kare muradin jam'iyyar PNDS tarayya Muhammad Abdulkader, matakin takaita yawan ministoci a sabuwar gwamnatin alama ce ta cika kaulan da Bazoum Muhammad ya dauka a jawabin bikin rantsar da shi a ranar Juma'ar da ta gabata.
Duka wasu koke-koke da mutane suke yi suna ganin kamar cewa ana yin gwamnati mai mutane da yawa, alhamdulillahi wannan alama ce wadda take nuna cewa lalle shugaban kasa ya shigo da kafar dama, kuma muna kyautata zaton cewa lalle shirye yake yayi aiki cikin gaskiya da adalci. Ma'ana dan Niger kai na gabas ne, ne mu na kudu na arewa ne za wannan shugabanci saboda kai.
Kwada yake ya yaba da matakin shigar da matasa a sabuwar gwamnatin, jami'in fafutuka Abdullahi Idi na cewa akwai alamar an yi kitso da kiya saboda nadin wasu ministoci akalla 10 daga cikin waɗanda suka yi kaurin suna a gwamnatin da ta shuɗe.
Tunda abin ba gado bane, kuma ba su kade bane suka san abu. Kenan ana iya sa wasu 'yan ƙasa 'yan siyasa kamar su an ce da an yi bincike cikin ministrori. Shine da muke so da shugaban kasa mai gaban shari'a kenan duk wani tsohon ministra a dakata ka asa shi da yanzu a tsaya a gani in binciken ya wanke shi shikenan a wani sha sai a sa shi amma a yanzu da an sa mutum minista to bai zuwa gaban shari'a sai an daga a kare shi abinda ake cewa misanarchization kuma tsari ne wanda yake daukar lokaci
haka dai shi ma Alhaji Salisu Amadu na kungiyar Sovolle Nishar ke ciza yatsa saboda fargaba a game da koma bayan da za a iya fuskanta wajen yaki da muhandama dukiyar kasa a bisa la'akari da wasu ministocin sabuwar gwamnatin
wa'ancan kin babu su bane ba su su ne suka yi abin da kasa ta zarge su da wannan abin da ake magana ta annatin da suka wa kasa takarrun suna nan su da kansu kuma sun san kansu kuma sun san abin da suka yi ana magana kasa ba magana kawanci ake ba ana magana kasa ba magana sarai ake ba
daga cikin ministoci 33 jam'iyyar PNDS tarayya madugar kawancen jam'iyyin da ke mulki na da kujeru 16 cikin su har da ta ministan tsaro da ministan cikin gida da na kudin kasa da na man fetur yayin da MPR jamhuriya ke da ministoci 5 MNSD nasara 4 sai CPR inganci kujeru 3 sannan sauran kananan jam'iyyu ke da kujeru guda kimanin mata 6 ne yake kunshi a gwamnatin ta Ahmadu Muhammadu yayin da a karon farko wani matashi Ahmed Judud ke rike da ma'aikatar kudi ta kasa sai Maman Sani Isu Muhammadu da aka baiwa mukamin ministan man fetur da makamashi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger
Madalla gaida Sulemin mana Barma da wannan rahoton
Nigeria.
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahota.
Zauren VOA. Kwarai ba shakka. Duk inda ka je an ambaci zaure to magana ce ta dattako.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba. Al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ƴan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe, maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zabe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Aikin kanikanci musamman na gyaran manyan motoci wani aiki ne da a can baya ba a cika ganin ƴan arewacin Najeriya suna yi ba a sashen kudancin Najeriya a halin yanzu ana iya cewa wannan lamari ya sauya inda dimbin matasa ƴan asalin arewacin ƙasar nan suna gyaran manyan motoci a kudancin Najeriya na ziyarci wani babban garejin gyaran manyan motoci a birnin Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo inda ni tattauna da shugaban garejin gyaran manyan motocin da wasu masu koyon gyaran manyan motocin inda shugaban garejin ya fayyace muna zare da ababa su ko masu koyon aikin suka bayyana irin motocin da suke iya gyarawa kana da irin abubuwan da ba su iya yi da waɗanda suka iya yi sannan da lokacin da suka ɗauka suna wannan aiki na gyaran motocin kama daga shugaban garejin gyaran motocin har zuwa masu koyon aikin duka sun nuna ƙalubalen da ke tattare da wannan aiki na gyaran manyan motoci
Sunana Mahmuda Ali, wanda aka fi sani da ni kawo makaniki, chairman din makanikai gabaki daya Hausawa na jihar Oyo. Motocin da muke gyara suna da yawa, domin ni na fara gyara ne tun lokacin Nissan UD, na kuma gyara Iveco VT5, sannan kuma muka yi koyi gyara akan wata mota da an jima ana yayinta a Najeriya, wato T3. Duk wannan motocin akan su na koyi aiki, kuma akan su ne specialize din aiki na. Sannan daga baya kuma Allah ya sake budo mana da budi, wato budin da Allah ya budo shine zuwan DAF. Da DAF ta shigo Najeriya ba a santa ba, ba a yi meye ba, Allah ya fahimtar da mu ita ta sanadiyan wasu mutane masu kwazo da fahimta da suka fada kan harkata. Muka fahimci wasu abubuwa da dama. In a wannan lokacin ina gyaran DAF 28, 33, 29, 32, iyo ɗin motocin DAF sai suka zama mana kamar ruwan dare kafin zuwan waɗannan motocin DAF 85 da DAF XF. Gashi kuma mun shiga wani sabon yanayi, ana kiran wata mota faka, wanda Hausawa suke kiranta da kumus. Muna kan harkar, kuma gashi mun tsundun ciki har ma muna jujjuya motocin. Mu muke jujjuya motocin su koma hannun su na hagu a Najeriya.
Ita ma babban mota samfarin Mark, na ganta a wannan gareji naka. Ita ma kana gyaran ta ne?
Mark, muna gyaran wani barayi daga gare ta, domin duk aikin da ya shafi diesel ne babu wanda muke gujewa. Gaskiya tamkar kaman ma an koyar da mu ne nan take. Babu motar da in ta shigo garejin nan cikin ikon Allah ba ma ganin yadda za mu yi da ita.
Kamar shekaru nawa ka dauka kana gyaran babban manyan motoci?
Gaskiya na ɗebi shekaru da dama.
To ina ka koyi wannan aiki na gyaran manyan motoci?
Gyaran manyan motocin nan na koye shi ne a nan jihar Oyo.
Ka taba zuwa wani gari ko wata jiha kai gyaran motoci?
Sosai ma kuwa. Dan kamar lokacin da na gaya ma DAF ta shigo Najeriya, Allah kadai irin ya san yawon da na yi a garuruwa da dama, kasancewan ba a santa ba. Amma wasu daga cikin ma'anan kurmi, Allah ya ba mu kwazo da fahimta. Za mu tashi in tafi duk yankunan nan, in je Niger, in je Ilori, in je Kaduna. Akan gyaran kuloci ma ba wani komai ba. Kulocin ta kawai ya fi karfin mutane a wannan lokacin. Famfo ne, injector, wato shi ake kira famfo. Za mu je mu ɗaura injectan ta da nozzle. In an gyara a nan jihar Oyo, zan tashi in ratsa in shiga Arewa, in je in ɗauro shi a wannan lokutan a shekarun nan.
Ka taɓa koya ma wasu wannan aiki na gyaran manyan motoci?
Mutane da dama ma. Kamar yadda mai gidanmu mai son jama'a ne, mai kuma son ya haɗa mutane, ya ga ya ɗaura ka akan turbar ka zama wani. Yara da dama, da dama, da dama, wanda zan iya kawo sunansu da wanda ba zan iya kawo sunansu ba ma, wallahi mun zauna tare da su.
To menene daɗin wannan aiki?
Kai, daɗin shi yana da yawa. Dan ita a rayuwa sana'ar hannu. Iyaye suka ce ka je ga sana'a kai, Allah ya hanyar ka ce. To gaskiya babu abin da ya kai ta daɗi.
To menene matsalar wannan aiki na gyaran manyan motoci?
Matsaloli da dama suna da yawa. Kasancewa a aiki za ka iya zuwa ka zo ka samu kuskuren aiki.
Sunana Abba, na ga ka makal-makal da baƙin mai har ga kusan idanu da fuska da kafafu da hannuwa. Daga ƙarƙashin mota ne ka fito?
Sosai ma kuwa.
Wace irin mota ce kake gyara?
Gata nan ne trailer da mai amfani da gas, yawanci dai kowanne muna taba.
Babu trailer da baka iya gyarawa in dai mai amfani da gas ce?
Gaskiya kan.
Kana iya gyara Mark?
Sosai.
Kana iya gyara Scania?
Kowace.
M4 ce ko Bullet fa?
Babu banda ita. Banda Atros ma, ba ma taba Atros.
Wace iri Atros?
Atros, aka dai sunan motan kamfani.
Zai idan haka ma roka irin 911 ta da kana iya gyara ta?
Ah, sai dai mai gidana. Gaskiya kan ban zo a yayin ta ba. Yawa, na zamani dai daga shekara a ce 10 zuwa yanzu a baya.
To lissafin motocin da kake iya gyarawa?
DAF 95, Iveco, SF, CF, 85, ATI, 28. Balwo ma ina tabawa. Sai Iveco, Aerotech. Duk muna tattaba su dai.
Ka da dai kana wannan aiki na gyaran mota?
Eh, da dai ba mota na fara ba, da machine na fara. Sannan na zo na yi Panalbita. Na zo kuma na yi karamar mota. Sannan na zo kan trailer.
To yanzu ga kana a birnin Ibadan kana gyaran mota. Ka taba yin gyaran mota a arewacin Najeriya?
Insha Allah, na taba yi.
A wace jiha kai gyaran mota?
Kamar Yobe, Gombe.
Kamar wani lokaci ka duka kana gyaran mota a arewa?
Kimanin zai kai shi irin shekara uku dai ina yi.
Don me yasa ka koma nan Ibadan kana gyaran mota?
To saboda return din ne naga kawai dai aikin dai haka kawai na
baban gida.
Menene aikin ka?
Kana kanci.
Me kake gyara?
Trailer.
Kana iya gyara kowace irin trailer?
Eh a ba kowace ba.
Da wace kake
iya
gyara?
Ina iya gyara DAF 95, 85, CFSF da Ibeko da men.
Yanzu idan Ibeko birke ta bai ji, kana iya gyara birki?
Ai birki fanni ne. Akwai na layin iska, akwai na layin lena.
Ko wani kana iya gyara?
A'a, ina gyara ne da lena, amma na iska sai an kira mai aikin iska. Akwai wani fannin su daban na pipe da ake tare iska.
Yanzu kamar a ce DAF 33 ko 34, duk kana iya gyara su?
Duka ina iya gyara su.
Kana iya gyara birkin su da komai?
A'a, birkin su bana iya gyara, amma ina buga lena su.
To misali irin waɗannan motoci da na faɗi, kana ai musu ringin?
Ringi din ina musu.
Kuma su tashi lafiya
Allah. To sai ga ɗaya ma daga ciki kana kallanta can.
Eh waccan wanda a tsaye?
Eh waccan jabba.
Ringi aka yi mata?
Ringi aka mata. Har bulo injin ta ma ya hasawa ƙasa.
Kana iya gyara giya?
Giya yi.
Kana iya gyara giyan Mark?
Giyan Mark a eh mu je ne ina iya gyara shi.
Kana iya gyara?
Ina iya gyara.
Ko da bata da wasu kana iya gyara ta?
Eh.
Wani lokaci ka ɗauka kana wannan aiki na gyaran manyan motoci?
Gaskiya bai kai shekara 9.
A wani gari ka fara?
Gaskiya nan garin na fara, amma asali na mazaunin Maiduguri ne.
A nan garin Ibadan?
Nan garin Ibadan.
To wai ko ama aiki?
Ga mai gida na Alhaji Kawu. Alhaji Kawu Ibadan.
To kai ka taba koya mu wani aiki?
A wallahi ban taba koya ba. Yanshi ma ban mai freedom ba.
Har yanzu kai freedom?
Eh ina gargaɗa.
Zuwa wannan lokaci ne za kai freedom?
Gaskiya ban kiyace lokacin ba. Ni dai muna tare da shi dai.
Kana jin daɗin wannan aiki na kanakanci?
So kware da gaske. Ce ma ina murin yin aure a cikin.
To yawanci ku kanakawa ana ganin cewa kun cika datti ko wani lokaci musamman da rana ba a ganin ku wato acan cikin kaya masu kyau. Wannan baya damun ka?
Ko so daya. Tunda kake ikan aiki na nake. Baya damuna da wani zage-zage za ce ko ina cikin baki ko ina cikin wani tunda na san kan aiki na nake ba wai neman halaka ne.
Idan ka ga abokin ka ya wuce da kaya masu kyau yayi kwambo baka tunanin kai maka irin wannan fita ka bar wannan aiki na kanakanci?
A'a, ina ji a jikina. To ai matsalan da samu ban san wace irin sana'a yake ba. Ni kuma da ita na taso wannan kanakancin kaga yanzu gaskiya zan da ne mun yanta nan ban san wace irin sana'a zan je. Duk sanin da zan je hede na fara daga baya.
Ka taba tunanin ka bar wannan aiki ka koyi wani?
Eh na taba tunani daga baya kuma na yi regret na dawo. Ni da na sani sun ce na dawo.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kokari da son kai na samar da gidaje wa ɗan wasansu. Gidajen na a wurare daban-daban ne kamar su Emena, Buwade, Ahinsan, Kwamu da sauran wurare. Wannan zai kawo sauƙin wahala da ‘yan wasa ke sha wurin neman gidajen haya da kansu. Hakan kuma zai rage yawan ɓarnan kuɗi wurin na haya otel-otel a matsayin sassanin ‘yan wasa gabanin buga wasansu. Gidajen za su kuma gidanta jami'an club da sauran mutanen da aka azawa wasu ayyuka na musamman. Mai koyar da Asante Kotoko wasa coach Mariano Barreto ya ce kamata ya yi alƙalan wasa su rinƙa kare ‘yan wasa ƙwararru daga samun raunuka. Kocin ɗin ɗan ƙasar Portugal ya yi wannan kalami ne bayan ‘yan wasansa biyu sun samu raunuka a ranar wasa ta 19 da sun kai da Brecon Chelsea Alan Klein Sports Stadium. Ya ce ƙasar Ghana na da ƙwararru na ‘yan wasa to amma ya zama tilas alƙalan wasa su rinƙa ba su kariya. Ni ina sha'awan jarumai, kulabuna na tattare da tulin jarumai kuma ba sa shurin abokan karawarsu. In ka lura babu ɗan wasa ɗaya daga abokan karawa da ya fita fili don ya samu rauni. Yau ɗin nan in ji tsohon kocin ɗin na Black Stars Ghana sai dai kwata-kwata lashe wannan wasa da cibiyu da nema ta ɗari bisa ligin ɗin ƙasar Ghana. Hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Masar a hukumce ta gabatar da buƙatar ta na ɗaukan nauyin shirya wasan ƙarshe na CAF Champions League na shekara ta 2020-2021 na gaba a watan Mayu shekara ta 2021. Wannan zai zama karo na biyu da ƙasar Masar ke ɗaukan nauyin shirya wasan ƙarshe a jere bayan ɗaukan nauyin wasan da ya shige. Al Ahli ce ta duke babban kishiyar ta Zamalek SC da Cibiu da ɗaya a wasan ƙarshe. Haka kuma hukumar ƙwallon ƙafar ta ƙasar Masar ta buƙaci a
bata damar daukan nauyin gasan zakaru na Afirka na ƴan ƙasa da shekaru 20 na shekara ta 2023. Kasar Masar har yau ita ce ta dauki nauyin shirye gasar matasan Afirka ƙasa da shekaru 20 na shekara ta 2009 wacce Ghana ta lashe a farkon lokaci. Hukumar kwallon Afirka ta Kudu Safa a takaici ta bada sanarwar cewa sama da takardun bukatar aiki 200 sun ka samu wa Gorobin mai koyar da bafana wasa da babu kowa a kai. An dai kore Malefe Ciki ne a matsayin babban mai koyar da kungiyar wasa bayan bafana ta gaza samun gurbi a gasan cin kofin Afirka da kasar Cameroon za ta karbi nauyin sa a sabuwar shekara. Da wannan muka yi so karshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, albarkacin azumin watan Ramadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bayan gaisuwa da fatan alheri, ni na Aliyu Isa, birnin Kwani, jamhuriyar Niger. Kamar yadda muke cikin watan azumi mai alhurama da kuma kamar yadda Allah ya wajabta mana shi ga dukkan kowane musulmi, a matsayina na matashi, azumi da Allah ya wajabta mana shi ya hana ni wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba, kamar irin yadda wasu mutane ke da haya su ɗo makamai suna kashe-kashe, ko kuma su ɗo ƴan mata suna raye-raye, ko kuma suna zinace-zinace, ko kuma suna dai wasu abubuwa waɗanda sun ga kama da waɗanda. To alhamdulillah, ni dai ina gode ma Allah da Allah ya kare ni da wannan alhuraman watan azumin Ramadana da Allah ya kawo mana, kuma mu makaranta alqur'ani na sai mu yi godiya da Allah ya sa mun kasance makaranta alqur'ani, kuma ko bayan azumi muna watan Allah ya sa wa garayawa da muke ciki ta koda wasu karatun alqur'ani da yawan ibada ga Allah, muna watan koda bayan azumi ya huce Allah ya sa mu tsayu da yin wannan sura Allahul Azim.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Jamilu Ibrahim. To ni wata azumi abinda na duke shi wata ne kawai yadda duk wani musulmi yake duka shi, wata ne na ibada, na neman gafara, na neman kusanci ga mahalicci, da neman tuba da duk wasu kurakure da dan adam yake, kuma da rubayya duk wasu ayyuka na neman lada da ake yi a lokacin azumi. Alhamdulillah. To ni karan kai a matsayina na matashi, gaskiya azumi na duke shi wani abu wanda nake ji mai kara mini lafiya. Gaskiya duk da dai yawanci yau da in ka duka wasu daga cikin matasa suna da matsala ulsa da sauransu, to amma gaskiya azumi ba zai taba hana ka yi shi ba, shi wancan ulsa din ba za ta taba hana ka kai azumi ba.
To yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
Gaban kasar Iran Hassan Rouhani ya fada a yau Laraba cewar matakin da kasar ta dauka na inganta ma'adanin uranium zuwa kashi 60 mai da martani ne akan harin zagon kasa da aka kai wanda ya lalata tashar nukiliyar kasar ta Natanz. Kana an ji cewar kasar Afirka ta Kudu ta bi sahun Amurka a jiya Talata wajen dakatar da amfani da allurar rigakafin kamfanin Johnson & Johnson ta COVID-19, biyo bayan shawarar da hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta yanke na kara nazarin matsalar daskarewar jini da aka samu ga mutane da dama da aka yi wa allurar rigakafin. Shugaban Amurka Joe Biden yana shirin yin jawabi a yau Laraba game da matakinsa na janye dukkanin dakarun Amurka da ke kasar Afghanistan daga nan zuwa ranar 11 ga watan Satumba, ranar da ake cika shekaru 20 da kai harin ta'addanci kan cibiyar kasuwanci ta duniya da ma'aikatar tsaron Pentagon.
Masu sauraro, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.